بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أمسوا البركة محل تاونا تاونا مرنر سوكر حد القرآن يوم ودالبي نوكوا سلام على تشوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bashaka al'amarin karatun alqur'ani da haddace shi da dalibtarsa ba zai fuye gare mu ba a matsayin mu na musulmi irin daraja da ke cikin wannan al'amari. Duk wani musulmi a matsayin shi na musulmi kawai ya san cewa alqur'ani abin darajawa ne. Haka kuma dukkanin ma'abotansa, mahaddatan shi, masu karantar da shi, masu yi masa hidima, suma abin girmamawa ne. Kamar da Allah yake cewa, mun saukan muku da littafi, Allah yake fihi dhikrukum, a cikin shi akwai ambatanku. Al'ummar Larabawa kafin zuwa Alqur'ani ba a san su a matsayin ɗaya daga cikin manyan al'umman duniya ba. Alqur'ani da ya sauka a cikin al'ummar Larabawa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mataki na farko na daga daraja al'ummar Larabawa. Shi sa duk sanda suka sutu kafiran Makka, duk sanda suka taso da tsagerancin su cewa su ma suna so a saukar musu da wata aya irin waɗanda aka saukar wa al'ummomin baya, sai Allah ya ce musu ai Qur'anin nan shine iyaka aya. Awalam yaktim anna anzalna ilaykal kitaba yutla alayhim, wannan bai ishe su aya ba, suna so wai sai an turo raƙuma ko sanda da aka ba Annabi Musa ko wani abu makamancin haka. Allah ya ce musu ai wannan alqur'anin da kuke gani ya ishe ku aya. Shi yasa duk tsawon shekaru fiye da karni 15 a yanzu alqur'ani yana nan yadda yake gaddan tariyan da albarkarsa falalan shi sai ƙara bayyana take yi kullun dare da rana. Saboda haka wajibi ne mu dinga tuna wannan koda yaushe. Daraja wannan littafi tana shafan daraja duk wanda ya mu'amalance shi ta hanyar ba da muhimmanci wajen yi masa hidima ko karantar da shi ko haddace shi ko duk wata hidima da za ta ƙara wa alqur'ani daraja da karama ta yaukaka al'amarinsa. Saboda kamar da cin alqur'ani yana samun wasu darajoji tun a nan duniya da kuma ranar gobe alkiyama. A takaice zan ambata mana wasu daga ciki. الإمام مسلم يروي تو حديثي دجا صحابي أبو مسعود الأنصاري الله يقرأ مسجدة وندا مزالا صلى الله عليه وسلم يكتوى يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا أنا نيم وندا زي زمان الإمام أشكي متعني تو دليلي نفرقو quality نفرقو ده أكيد دوبا وشيني وننشي وسا أقرأت القرآن شيني أبو نفرقو ده دي بامتن داما يزمان الإمام أشكي متعني. Hakanan in wani dalili ya hukunta za a sanya mutane guda biyu a cikin kabari. Idan za a sa su a cikin kabari a tare, ya tabbata kamar yadda Jabir ya ruwaito a cikin hadisin da ke cikin Sahih Muslim har ila afwan Sahih Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa a gabatar da wanda yafi alqur'ani ta gaban kabarin ta barin gabas, to wanda za a saka a gaba shine wanda yafi ɗayan hazzi a cikin alqur'ani. Haka wajen shugabanci, in za a nada wani mukami ko za a bada wani wakilci ko shugabanci, to ma'abocin alqur'ani shine yafi cancanta. Akwai kissa wadda al-Imam Muslim ya ruwaito, zamanin Sayyidina Umar dan Khattab yana halifar musulunci, ya gamu da wani gwamna na Makka wani aiki da suka fita yi a wata jiha, sai yake tambayar wannan gwamna, yake cewa wa ka bari a matsayin acting governor a Makka da za ka fito wannan wajen a Usfan kenan. Sai wannan gwamna ya ce ai na bar wani bararren bawa na ne ana ci mishi Ibnu Bazzi. Ya ce wane ne wannan ko ban san shi ba cikin Qurayshawa. Ya ce ai ranka dai wani bawa ne bakin fata ba Qurayshi bane. Sai Umar ya ce a ya za ka nada wa Qurayshawa muƙaddashin gwamna ka rasa wanda za ka baiwa a cikinsu gaba ɗaya sai dai bawan gidanka bakin fata. Ya ce na yi haka ne saboda makarancin alqur'ani ne. Sai Umar ya ce gaskiya ne, abinda ka yi daidai ne. dama na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhal qur'ana la yarfa'ullahu bihi qauman wa yad'u bihi akharina, lalle wannan alqur'ani Allah zai daga darajar wasu da shi wasu kuma yayi kasa da su, wato da gurgudan alakanka da alqur'ani a wurin Allah gurgudan daukakar darajarka, gurgudan kuma rashin alakanka da qur'ani gurgudan yadda darajarka zai kasa. Wannan a duniya kenan, bari mu tsallaka kuma zuwa ranar gobe alkiyama. ‘Yan uwa masu albarka, mun san irin yadda ake ba mu labarin alkiyama da tashin hankalin da ke cikinta. Kuma abota alkur'ani, Allah yana tsare su daga wannan tashin hankalin. Daga cikin falalar da Allah yake musu shine, Abdullahi dan Amr dan As ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi yake cewa ranar alkiyama za a ce wa makarantar alkur'ani ikra wartaqi fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, a ce ya kai makarantar alkur'ani kai ba za a baka gida a ce ga masaukinka ba, a an baka zabi ne kai ta karanta alkur'ani kamar yadda kake karanta shi a duniya, yadda kake muraja'a, kake tilawa, kake tiskadi, kake satu, to ci gaba da karantawa kana ta tilawarsa, ba za a tsaya da kai ba sai inda haddaka ta tsaya. Idan ka iya saukewa to har iya ƙarshe kenan, har hawa na 6600 da wani abu kenan. Ce masa fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Aisha take ruwaitowa yace makaranta alqur'ani ranar alkiyama suna tare da mala'iku ne, ma'asafawatil kiramil barara, su abokan harkar su a ranar alkiyama su ne mala'iku. A cikin hadisin da ke cikin Tirmidhi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa mabuta alqur'ani za a sa musu kayan kwalliya a ranar alkiyama, ranar da kowa yake tumburdin nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'abucin alqur'ani zai zo gurin Allah madaukakin sarki ya ce ya rab hulla, ya Allah ina neman abun agaji a bani kaya complete set shine hulla, sai Allah ya ce mala'iku ku bashi, saboda kashi ba za a ga tsarecin shi alkiyama ba. Sai ya ƙara ruwa ya ce ya rab ina neman a ƙara mun, idan da an bashi riga ne da wando yanzu sai a ƙara mishi rawani watakila da hula da alkyabba, haka za shi ta tambaya abin da suke so na sutura, Allah yana cewa a basu. Allah bari musu ruwan wannan sutura. Wannan hadisi a cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne tabbatacce. Sannan kuma shi Qur'anin kansa zai ceci ma'abutansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa da Muslim ya ruwaito daga Abu Umamah al-Bahili, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ikra'uz zaharawaini, ku karanta suratul baqara da Ali Imran, sune az-zaharawaini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati shafi'atani, wadannan surori guda biyu ranar alkiyama za su zo filin alkiyama su ceci mai karanta su. To bayan da su din ma sauran surorin alqur'ani za su zo su ceto. Haka kuma a kabarin sa sahibul qur'an, qur'ani yakan zame masa anis, wannan wahasha kadaici da damuwa da kuncin da ke kabari, to ba wuce alqur'ani baya jin wannan kadaicin, zai zama cikin yalwa, cikin ainihin aminci insha Allah. Haka kuma ya tabbata a cikin hadisai da malamai suka yi magana a kansu da yawa, kamar yadda Tabarani ya ruwaito da Hakim cewa ma'abucin alqur'ani hatta iyayensa za a ba su daraja ta musamman a taron alkiyama, za a daga su a nuna su a yi musu godiya akan abin da suka yi na sadaukar da ɗansu ga alqur'ani har ya zama makaranci. Kun ga jama'a waɗannan abubuwan suna da yawa na falalolin da muke da su waɗanda suka tabbata ga makarancin alqur'ani, lokaci ba zai bayu zuwa a yi ta faɗar su ba. Abu na biyu da nake so neman nasiha a kai shine, ina so su waɗannan mahaddata da kuma duk sauran wani makarantar alqur'ani su sani cewa haddan alqur'ani ibada ce. Ibada ce da ake neman kusancin Allah da ita, ba duniya ake nema da ita ba. Idan ma duniya ta samu to ka sani ribar kafa ce, amma mu dinga tuna cewa alqur'anin nan ibada ce, haddace shi, karanta shi, tilawarsa, aiki da shi, kulawa da shi, mu'ahadarsa, mu dinga tuna cewa alqur'ani wato aikin lahira ne. Sannan wajibi ne mahaddacin alqur'ani ya siffanta da siffofin alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambayi Aisha aka ce me dabi'ar sa tace kana khulquhul qur'an dabi'ar sa in kana so ka ga dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka kalli alqur'ani wato halayen da alqur'ani ya karantar na ruku da addini kula da sallah sanin darajar na gaba da kai girmama iyaye tawalu'u fadin gaskiya guje ma barna da duk wani sabon Allah to wajibi ne mai karanta alqur'ani ya kula da wannan kamar yadda yake wajibi akan sauran mutane amma nashi yafi tsanani saboda malamai suna cewa wato mutumin da ya haddace alqur'ani idan ya dinga aikata zunubai to zunubin da za a dinga bashi ninkin na sauran mutane ne kamar yadda Allah ya tankiya ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man ya'ti min kulli bi fahishatin mudha'af laha al'azab wanda duk ta aikata alfasha to za a ninka mata azaba me yasa saboda fadin Allah wadhkurna ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wal hikma saboda an ce su dinga tuna abinda ake saukarwa dakunan su na ayoyin alqur'ani da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hukuncin bai tsaye akan su kadai ba ya shafi duk wani mai mu'amala da alqur'ani amma in yi watsi da hukuncin alqur'anin yake kulawa da su irin wannan alqur'ani zai zama hujja akan sa ba hujja gare shi ba hakanan kuma wajibi ne mu sani cewa haddace alqur'ani to mataki ne na farko na shiga cikin farfajiyar ilimin musulunci ba matakin karshe bane matakin farko ne kamar matakin primary ne duk wanda ya samu wato falalai haddace alqur'ani to ya samu mabudin da zai koyi ilimi kuma ya iya shi cikin sauki ya samu mabudin da zai haddace ilimin musulunci kai har ma da na boko to ina so na yi ma ƴan uwana nasiha dalibai da sauran masu mu'amala da alqur'ani cewa wannan gururin wannan rudin da ke damun mutane cewa madadin alqur'ani da shi da sauran mutane su dinga yaudararsa suna nuna masa cewa shi malami ne gaskiya kuskure ne ba malami bane sunan shi girma da cewa alqur'ani amma yana son yin malanta a musulunci to ya kama hanyarta hanya mai kyau sahihiya amma dai malanta daga da ce alqur'ani to akwai sauran tafiya yawa dukkanin malaman musulunci da aka sani tun daga sahabbai har na bayansu zaka tarar abin da suke farawa da shi kenan bisa ka'ida haddace alqur'ani amma ba nan suke tsayawa ba nan shine kamar a ce ka gama primary ta addini saboda haka wanda a cikin ku manufarsa ya zama masanin addinin musulunci ne to yana kan hanya insha Allah wanda take madaidaiciya amma akwai sauran tafiya Allah ubangiji ya sanya albarka sannan mu kuma sauran al'umma daga cikin iyaye da ƴan uwa da masoya da duk sauran musulmi wajibi ne mu san alƙadarin mabuta alqur'ani mu girmama su yadda Allah ya girmama su ya zabe su ya kimsa littafinsa a cikin kiratan su wajibi ne mu ba su wannan girman da Allah ya ba su mu mutunta su mu taimaka musu da duk abin da mu iya taimaka musu mu taimaka wa malaman su da makarantun su dan su ci gaba da wato saman mana da mahaddata alqur'ani domin sabuwar madata alqur'ani a cikin al'umma albarka ne daraja ne a nuni ne zuwa ga muhimmancin da wannan al'umma ta bai wa littafin Allah malamai suna cewa da za a kaurecewa
qur'ani da bai ilimi ne a kara mai girma saboda an ce primary da aka shima makarantun qur'ani su ce
ta yi malam haka abin yake a yanzu
sai mana tun karo wurin
idan kana da wannan tsokaci malam sai ka zo kai amma ina fadan abin da na sani yauwa
idan mutum ya zai tuna cewa wato malamai suna cewa inda al'umma za su haɗu gaba ɗaya su ki wato haddace alqur'ani a rasa madace alqur'ani a cikin su to da duk sun haɗu akan sabawa Allah amma idan aka samu wasu suka wakilci al'umma suka haddace to sun dauke wa sauran wannan laifin domin fardu kifaya ne to mu kuma wajibi ne akan mu dauke musu abinda ya wajaba mu dauke musu na girmamawa da taimakawa da nuna musu cewa suna wakiltar aiki ne babba cikin ayyukan da Allah ya wajabta wa wannan al'umma ina musu fatan alkhairi da su da sauran duka mahalarta ina kuma yi wannan makaranta ta Darul Qur'an fatan alkhairi ita ma ubangiji Allah ya sanya albarka a cikinta da sauran makarantun mu na alqur'ani wannan hada alqur'ani da kuka gama ubangiji Allah ya sa albarka a cikin ta Allah ya sa da mu da ku duka muna cikin wannan da alqur'ani zai ce ta ranar alkiyama wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.